sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau Alhamis 8 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Aisha Tusile da kanin labarai.
A jiya da daddare aka gudanar da muhawara tsakanin masu taimakawa shugaban kasa na Republican da Democrat yayin da zabe ke karatowa a nan Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump wanda ke jinyar COVID-19 ya koma office jiya Laraba da rana a karan farko bayan da ya fito daga asibiti inda ya kwanta sanadiyar coronavirus. Shugabannin kungiyar masu zanga-zanga a kasar Sudan da suka tare tituna da suka hada Khartoum da ma'aikatar mai da ke birnin kwanaki biyu a jere sun janye a jiya Laraba.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa an tamka muhawara tsakanin masu taimakawa ƴan takarar shugaban ƙasar Amurka da suka hada da Mike Pence da kuma Kamala Harris. A Najeriya kuma kungiyar malaman jama'a ta ASU ta bayyana bacin ranta akan yadda gwamnati ba ta daukar malamai da muhimmanci, abinda ka iya kai su ga wani sabon yajin aiki na gaba gari.
To a yanzu sun fito sun ce wai sun ba da umarni cewa malamai su koma makaranta su zo koyarwa, amma a cikin wata wurin takwas da ya wuce wata kawai suka bada bashi, shima kuma sun ce sun tausa yayi na wata uku kuma suka dena.
Batun kidayar al'ummar Najeriya da shugaba Muhammadu Buhari ya rantaba hannu akan naira biliyan 10 domin gudanar da aikin kidayar ya janyo muhawara a kasar, yayin da wasu ke yabo wasu kuma cewa suke
wannan abu ya fito a ce babu kuɗi, wannan abu ya fito a ce babu kuɗi, maganar tsaro a ce babu kuɗi, sannan a ce a fitar da kuɗi har su zunzurutu 10 billion wai don a yi kidaya, wa za a kidaya.
Bayan haka Alheri Grace Abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kare gwamnatin Trump game da yadda ya tafi da annobar COVID-19 wanda ya sanadiyar rasa rayukan Amurkawa sama da 210,000, yayin da abokiyar karawar shi ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta kushe da cewa babbar gazawa ce ga kowace gwamnatin shugaban kasa. A muhawarar da aka gudanar a daren jiya Laraba da batun coronavirus ya mamaye,
they knew what was happening and they didn't tell you.
Sun san abin da ke faruwa amma ba su gaya muku ba. Kun yi tunanin abin da zai faru da sun gaya muku a ranar 20 ga watan Janairu a maimakon ranar 13 ga watan Maris? Abin da za ku iya yi domin kare kanku sun sani amma sun yi rufa-rufa.
But I can tell you, having led the White House coronavirus task force, that decision
along by President Trump, kasancewar ni ce shugabar kwamitin yaki da cutar COVID-19, cewar wannan shawara da shugaba Trump ya yanke ita ce shawara mafi dacewa tun bayan yakin duniya na biyu. Na kuma hakikance cewa ya ceci dubun dubatar rayukan Amurkawa. Yayin da Trump ke burburewa daga cutar a nan Washington, Harris ta ce ba za ta yi rigakafin cutar ba in har shugaban kasa dan Republican ya amince da ba tare da goyon bayan masana harkar lafiya ba. An yi ta tafka musayan kalamai masu zafi da farko, amma bisa dukkan alamu an yi cikin mutunta juna fiye da yadda aka gudanar da na shugaban kasa a kwanaki 8 da suka shige. Yan takarar sun yi muhawara ne a ɗakin taro inda aka hana baki da suka ki saka takunkumi shiga. Shugaban Amurka Donald Trump wanda yake jinyar COVID-19 ya koma office jiya Laraba da rana a karan farko bayan da ya fito daga asibiti inda ya kwanta sanadiyar coronavirus. Shugaban ya taka daga gida zuwa wurin aiki don tattauna batun tallafin coronavirus da ya ki cinyewa da batun guguwar Hurricane Delta, a cewar jami'ar fadar White House. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jin kadan da tabbatar masa da batun, kuma ya tattauna shirin tunkarar matsalar da gwamnonin Texas da Louisiana. Trump ya kasance babu alamun rashin lafiya a tare da shi na tsawon sa'o'i 24, a cewar likitar White House a wani bayani da ya bayar jiya Laraba da safe. Jami'an lafiya a jihar Wisconsin sun bude shingaye a mazaunin asibiti a filin baje koli na jihar a jiya Laraba kusa da Milwaukee domin kulawa da masu COVID-19 da ke kokarin fin karfin asibitoci. kaso 16 cikin 100 ne kawai na gadajen asibiti 11452 suka rage a ranar Talata da rana, inji hukumar lafiya ta jihar. Adadin waɗanda ke da COVID-19 sun kai 853, adadi mafi yawa tun barkewar annobar, a cewar wani shiri da ke sa ido akan cutar. Kuma mutum 216 suke ƙarƙashin kulawa ta musamman. Ana ɗora alhakin ƙaruwar cutar kan buɗe kwalejoji da makarantun primary da kuma ƙin amfani da takunkumi da bada tazara da jama'a ke yi. Jihar Wisconsin ita ce ta uku a wannan mako a duk faɗin ƙasar da ta kasance jiha da cutar coronavirus ta fi muni.
To madalla, kafin Aisha ta sake dawowa da wasu labaran, a daren jiya Laraba ne aka yi wata muhawara tsakanin mataimakan masu takarar shugaban ƙasar Amurka da suka hada da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da Kamala Harris mai dafa wa ɗan takarar Democrat Joe Biden baya. Abokin aikinmu Murtala Faruku Sanyinna ya kalli muhawaran da kuma rahoto da ya shirya mana.
Annobar coronavirus da ke ci gaba da addabar Amurkawa ce mabuɗin muhawarar tsakanin mataimakan 'yan takarar shugaban ƙasar, inda Kamala Harris ta jam'iyyar Democrats ta ƙara jaddada cewa kasawar gwamnati mai ci yanzu da kuma rashin ingantaccen tsarin tunkarar annobar shi ne ya ƙara uzura lahanin da cutar take yi a Amurka.
Because of the ineptitude of an administration that was unwilling to speak the truth to the American people.
Tace sakamakon halayyar wannan gwamnati na kin gaya wa Amurkawa gaskiya ya sa jama'a da dama suna jin jiki dalilin kasawar wannan gwamnati. Shi idan ba a fito an gaya wa jama'a gaskiya ba, ta yaya za su shirya har su dauki matakan kare kansu? To sai dai mataimakin shugaban kasa Mike Pence na jam'iyyar Republican, wanda kuma shine ma shugaban kwamitin shugaban kasa na yaki da cutar COVID-19, ya ce damuwar da shugaba Trump yake da ita na kula da lafiyar Amurkawa ta sa gwamnati daukar kwararan matakai tare da haɗin gwiwar masana domin ganin ƙarshen wannan annobar. Pence ya ce yanzu haka kamfanoni biyar na Amurka na dab da fitar da rigakafin cutar a zaman wani sashe na ƙoƙarin gwamnati.
The fact that you continue to undermine public confidence in a vaccine.
Ya ce gaskiyar magana shine kun ci gaba da ƙoƙarin cirewa Amurkawa ƙwarin gwiwar amincewa da rigakafin. Idan har aka sami rigakafin a lokacin mulkin Trump, ina ganin babban ci gaba ne. Ku daina sa siyasa ga abin da ya shafi rayukan jama'a. A bangaren tattalin arziki kuma mataimakin shugaban kasa Pence ya ce gwamnatinsu ta yi hoɓɓasa wajen bunƙasa tattalin arziki tare da samar da ayyukan yi ga Amurkawa. Ya ƙara da cewa duk da yake annobar coronavirus ta yi illa ga nasarorin da aka samu, to amma kuma yanzu haka suna da tsari tare da ƙudurin sake farfaɗo da tattalin arziki ba kamar na jam'iyyar Democrat da suka sha alwashin ƙara haraji ga 'yan ƙasa ba. To sai dai a martanin da ta mayar, Sanata Harris ta musanta wannan zargin, inda ita kuma ta zargi gwamnatin Trump da wargaza tattalin arzikin Amurka tare da rasa ɗimbin ayyukan yi. Wani muhimmin batu da aka tabo a muhawarar shine dangantakar Amurka da China. To amma mataimakin shugaba Pence ya ce Amurka bata amfana da komai ba dangantaka da China. A lokaci ɗaya kuma ya ce China ce yake da alhakin mawuyacin halin da Amurka take ciki na annobar COVID-19. Ya ce China da hukumar lafiya ta duniya WHO sun ki gaya wa Amurkawa ainihin gaskiya. Sun hana jami'anmu shiga domin samun sahihan bayanai akan cutar coronavirus har zuwa tsakiyar watan Fabrairu. To sai dai Sanata Harris ta zargi rashin samun alfanu a dangantaka da China da yadda shugaba Trump yake tunkarar al'amuran da suka shafi kasashen waje. Ta ce yakin kasuwanci kamar yadda suka kira shi da ake yi da China shi ne ya yi sanadiyar rasa ayyukan yi kusan 300 da suka danganci kamfanoni, yayin da Amurkawa kuma suke kashe makudan kuɗaɗe domin samun kayayyaki saboda wannan yakin da ba nasara. Haka ma an taɓo wasu muhimman al'amura da dama da suka haɗa da sauyin yanayi da sha'anin wariyar launin fata. Duk da yake dai 'yan takarar mataimakan biyu sun caccaki juna a muhawarar tare da yi wa juna katsalandan jefi-jefi, to amma kuma saɓanin waccan ta farko a makon jiya, wannan muhawarar ta gudana cikin tsanaki tare da mutuntawa da kuma girmama juna.
To a gaida na sanyin na, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu ta dawo da sauran labaran duniya.
To shugabannin kungiyar masu zanga-zanga a kasar Sudan da suka tare tituna da suka hada da Khartoum da ma'aikatar mai da ke birnin da ke gabar teku kwanaki biyu a jere sun janye a jiya Laraba. Sun ba da rubutaccen bayani ne da ke cewa sun bude dukkan hanyoyin biyu bayan zama da aka yi da jami'an tsaron Sudan da majalisar tsaro. inda suka amince su aika da wakilai bisa jagorancin General Ibrahim Jabir su tattauna da al'ummomin Beja domin magance matsalolinsu. Masu zanga-zangar sun ki amincewa da wani sashi da ake kira the Eastern Track da ke cikin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a Juba da suka ce bai kare haƙƙinsu ba. Wasu da ake zargi 'yan ƙungiyar ISIS ne su biyu da suka shahara wajen garkuwa da mutane da suke kiran kansu The Beatles suna Amurka, inda za a gurfanar da su gaban shari'a a cewar jami'ai.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya wato ASU ta yi watsi da umarnin gwamnatin tarayyar ƙasar na jami'o'i su koma bakin aikinsu a ranar 12 ga watan Oktoba da muke ciki sakamakon rashin biyan bukatun malamai na fannin albashi da alawus. Kusan duk shekara malaman jami'o'in Najeriya na yin yajin aikin gama gari domin nuna rashin jin daɗinsu akan yadda gwamnati ke barin giɓi a lamuran ilimi da malamai da kuma miƙa bukatunsu domin a riƙa biyan haƙoƙinsu akan lokaci. Da dai Halima Abdulra'uf dauke da cikakken rahoto.
Kusan duk shekara malaman jami'o'in Najeriya na yajin aikin gama gari domin nuna rashin jin daɗinsu akan yadda gwamnati ke barin giɓi a lamuran ilimi da malamai da kuma miƙa bukatun a rage biyan haƙoƙinsu akan lokaci. Sai mafi yawancin lokuta gwamnati na ɗaukar alƙawura daga baya ana samun saɓani da tilastawa malaman komawa gidan jiya sakamakon rashin mutunta yarjejeniya da aka cimma lamarin da ke sa malamai ɗaukar matakan tsunduma cikin yajin aiki. Malamin jami'ar Abuja mai nazari kan kimiyyar siyasa Faruk ya yi bayani akan umarnin da ƙungiyar malaman jami'o'i ta yi na yi watsi da umarnin gwamnatin tarayya na koma aikin koyarwa a ranar 12 ga watan Oktoba.
Abinda wannan abubuwa suke nuna shi kamar wannan gwamnati dai a gaskiya ba ta san mahimmancin ilimi ba, saboda malaman makarantar da ake gani kamar abin zubarwa ne suke nuna su ne suka gina wannan ƙasa, kuma da su aka samu 'yancin ƙasar nan su kuma ake gina ƙasar nan. Ma wanda suke shiga gwamnati sai su tunanin kamar su ne suka ɗauki ma'aikata aiki. Malamai da mai aikin gwamnati da minista da shugaban ƙasa duk ƙasa muke yi. To a yanzu sun fito sun ce wai sun ba da umarni cewa malamai su koma makaranta su soma koyarwa. Amma a cikin wata wurin takwas da ya wuce wata kawai suka ba da albashi, shi ma kuma sun ce sun tausaya ne wata uku kuma suka gina. Wato kuma abin da muka fahimta shi ne wasu mahimmai da cikin gwamnati wanda su suna ganin ci gaba da wannan IPPIS yana zai taimaka musu a kasa buƙatunsu. Saboda IPPIS nan a yanzu nan da nake miki magana ragowar waɗanda suka shiga na jami'a da ma'aikata na polytechnic sun ba da mutu sun ce nan da sati su ma ba ce su za su coma yaji aiki, saboda mun mutum kaya mun san cewa ba alheri ba ne a ciki. Mun ba gwamnati namu tsari wanda mun tabbatar cewa wani ta amfani da shi ba za ta cutar da mu ba ta cutar da kanta ba.
A wannan gari kuwa shi ma tsohon malamin jami'a Dr. Lawal M ya yi tsokaci kan matakin ƙungiyar malaman Najeriya.
Problem na ma'aikacin gwamnati a Najeriya in ana son gaskiya ba kare albashi ba ne. Ita ne za ce ya kamata a gyara mata abin da batu ke kira purchasing power. As I'm making 73 look at the fire I can see as a teacher in a level 4 at primary school. I wouldn't actually be an Angela Talatin the Uku Awata. Kuma wannan naira 33 din ya ishe ni sai ya kare, kuma kafin wata ya kare zaka tara ina da ma sauran kudi wanda ya rige a cikin 33. Yau ina da wannan garin ya tafi.
Gaban kungiyar malaman jami'o'i Farfesa Dodun Ogunyen ya bayyana cewa gwamnatin tarayya ba ta da gaskiya akan tattaunawar da take da kungiyar ta mai cewa malamai ba za su koma bakin aiki da yunwa ba. Ogunyen da ya cancanci a Inta General na Najeriya Malam Ahmad Idris sakamakon sabawa umarnin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayar na abiya malamai albashinsu, yana mai cewa 'yan kasar su shirya wa gagarumin yajin aiki da jami'o'i za su shiga saboda yadda gwamnati ke wasa da tattaunawar su. Idan ba a manta ba kafin rufe makarantu a watan Maris sakamakon ɓullar cutar corona virus akwai rashin jituwa tsakanin gwamnatin tarayyar ƙasar da ƙungiyar ASU akan tsarin biyan albashi na bai ɗaya wato IPPIS, inda ta ce gwamnati ba za ta aiwatar da tsarin ba saboda hakan zai saɓawa 'yancin ƙungiyar. Halima Abdulra'uf, mai Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulra'uf. Tanadin da gwamnatin Najeriya ta yi na ware naira biliyan 10 domin kirga yawan jama'a da ke kasar wanda ake sa ran farawa a shekara mai zuwa na ci gaba da haddasa mahawara a tsakanin al'umman kasar, a yayin da wasu ke kallon wannan mataki a matsayin ci gaba, wasu kuma na kallon shi ne a matsayin barnan kuɗi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin batun a wannan rahoto da ta aiko mana.
a lokacin da yake ganawa da manema labarai a Abuja. Mukaddashin shugaban hukumar kidayar jama'a Eyitayo Oyetunji yayi bayani yana cewa
the commission has been implementing the EAD in phases.
Oyetunji yace an yi nasarar shata kananan hukumomi 228 a fadin jihohi 35 da birnin tarayya, wani abu da dan majalisar dattawa mai wakiltan Kaduna ta Arewa Suleiman Abdulkwari yace wannan yunkuri na kidayar jama'an kasa muhimmin ci gaba ne domin za a samu bayanan alƙaluma a matsayin ginshikin samar da ingantaccen shirin bunƙasa da kuma rabar da albarkatu wurare da ayyukan yi.
Wannan yayi daidai da wani abu da ake cewa cikin ido ake tsawuri, saboda maganan kidaya a cikin harkan ci gaban ƙasa ba karamin al'amari bane, saboda in baka san ainihin ma yawan jama'an ka ba, baya da zaka yi ka shirya musu yadda za su sha, za ka yi musu wajen magudumar shan magani, baya da zaka yi ka shirya musu yadda za a yi a samu azuzuwa na koyon karatu, baya da za a yi a ce maganan yawan mutanen da za su bi hanyoyinka baka san irin yadda za ka yi ka shirya ba.
Sai dai mai fashin baki a al'amuran gudanar da mulki Abdulrahman Buba Kwacham ya ce kidayar jama'a a wannan lokaci barnar kuɗi ne kawai, domin hankalin al'umma ba a kwance yake ba.
A dubi irin basu sukan da ake ci don aikin raya ƙasa da kuma taimaka ma al'umma, a ce babu kuɗi, wannan abu ya fito a ce babu kuɗi, wannan abu ya fito a ce babu kuɗi, maganin tsaro a ce babu kuɗi, sannan a ce a fitar da kuɗi har su zunzuruku 10 billion wai don ayi kidaya. Yana da kyau fa duk abun da muke fada fa ko ranan indillancin yana zuwa, wa za a kidaya?
Alƙaluma da ke fitowa daga hukumar kidayar jama'a ta ƙasa ta nuna cewa an taɓa soke kidayar da aka yi a 1973 da kuma 1991. Najeriya ta yi kidayar ƙarshe wadda ake amfani da ita a shekara 2006. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoyi ba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kimanin wata guda da ya gabata, gwamnatin jihar Kaduna ta shiga gaba a daukar matakin shawo kan matsalar fyaɗe da ta'addabi al'umma a Najeriya, tare da kafa dokar dandake wanda aka samu da wannan laifi. Lauya mai zaman kansa kuma mai bibiya kan lamura El Zubairu Abubakar ya bayyana matsalolin da yake gani za su iya kasancewa kadangaren bakin tulu dangane da wannan yunkuri.
Dokokin su ma suna da illolinsu. Akwai dokar da tabbatar da laifin yana da wuya, kamar fyaɗe. Kaga yawancin fyaɗe, mutum zai yi fyaɗe ne ma yarinya ga maza kenan, a wurin da ba kowa. Wani lokacin ma kebewa za a yi a kulle kofa ko a je inda wani ba zai gansu ba. To babban shaida a fyaɗe ita ce wadda aka yi ma fyaɗe. To yawanci in ƙananan yara ne, da farko akwai karancin shekaru, suna jin kunyan su yi magana a gaban mutane. Na biyu, al'adu na sa iyaye kada su ki kai ƴaƴansu ga shari'a, saboda suna ganin kamar abin zai bata masu suna na zuriyansu da kuma kasancewar ko yarinyar za ta samu aure. Akwai matsaloli na al'adu waɗanda jahilci ke haifar da su. To wasu ma suna fakewa da al'ada kuma su cakuɗe shi da addini, saboda su ki kai mutane ga hukunci. To dukkan waɗannan abubuwan, in dai lauya ya samu irin waɗannan matsalolin, to zai yi amfani da su ne ya tabbatar da cewar wanda ake tuhuma ya an sake shi. Kuma a tsarin tuhuma ba a tadda hukunci ga mutum sai laifin ya tabbata 100%. In aka samu wani gibi da ya kai ga an yi shakku a maganganun shaidu ko kuma yadda aka gabatar da kara, to wannan shakkun da aka samu yana tafiya ne ya kyautata ma mutumin da ake tuhuma. To lauyoyi suna amfani da irin waɗannan kafan ne, sai su tsaya su jajirce sai su ga cewar an saki mutumin da aka tabbatar yayi laifi. To waɗannan hanyoyin su ne dokoki ya kamata su gyara. Iyaye ya kamata in aka yi fyaɗe ma ƴaƴansu su gano cewar waɗannan yaran barnar da aka masu na ɓatanci wajen tunaninsu da kuma yadda lafiyansu ma yake, watakila an sa ma yarinyar cuta, wata in aka mata wannan fyaɗen har ta koma ga Allah ta zauna kenan cikin wani irin rudani kamar na hauka. To irin waɗannan abubuwan ne iyaye kamata su gane, su san cewar kai mutum ga hukunci shi yafi zama alheri maimakon a tsaya ga al'ada ko karancin shekaru ko addini ko a fake da zuriya a ce yarinya ba za ta ba da shaida ba.
A ƙarshe, wani irin haske kake hanguwa ko fata kake da shi a game da wannan doka?
To alhamdulillahi, tun lokacin da gwamnatocin jihohi daban-daban suke kakaba waɗannan dokokin, ni na yi amanna da su. Saboda mutumin da ya san yadda fyaɗe yake da kuma matsalolin fyaɗe, musamman in kai la'akari a 'yan shekarun nan, musamman shekarar bana, da zaka ga wani a Nasarawa State ya yi fyaɗe ma 'yar wata uku. A nan Kaduna an samu mutumin da ya yi fyaɗe ma 'yar shekara uku, kuma ka san ko shekarunsa nawa? Shekarunsa 57. To kaga irin waɗannan in mutum ya ji su kuma ka fahimci yadda abin yake, fatarka shine a ƙaƙaba ma wannan laifi tsatsaurar hukunci ta yadda mutane ba za su yi wannan laifin ba. Don haka mun yi amanna da abin da majalisar jihar Kaduna ta yi. Fatanmu kawai shine da 'yan sanda da alƙalai da za su aiwatar da waɗannan dokokin har a kai ga mutum ga ya samu adalci ta hanyar hukunci shine su jajirce. Kar iyaye su yi sake game da 'ya'yansu, 'yan sanda kar su yadda a sasanta a police station, alƙalai kuma su bi dokan sau da ƙafa yadda aka rubuta har mutane su samu adalcin da aka rubuta don su.
A nata bayanin ya gwagwarmaya Hajiya Rabi Salisu Ibrahim, wadda take fafutuka wajen ganin bayan wannan lamari, ta ce ba girin-girin ba ta yi mai.
To alhamdulillah, wannan sabuwan dokan abun murna ne mu gare mu, inda za a dinga tabbatar da ita. Sannan kuma a lokaci guda mukan ce ba wai girin-girin ba ta yi mai. Najeriya dai ƙasa ce wanda muke da dokoki, watan constitution. Akwai dokan ƙasa, kuma akwai dokokin jiha, akwai penal courts, akwai amendment da aka yi a child rights law na jihar Kaduna, wanda muna da doka na wanda ya shafi yara da abin da ya shafi al'amarin fyaɗen da kake magana akan kanshi. Amma wanzar da dokan shine babban matsalarmu, ba wai a dinga kirkiro da sababbin dokoki ba, ai wanda ma muke da su na da a dinga tabbatar da su. Shi ma wannan sabon inda za a tabbatar abu ne na nasara a gare mu, saboda zai kawo ƙarshen hauhawan fyaɗe, kamar yadda muke cewa rukon sakainan kashi da ake samu daga ita bangaren gwamnati na rashin hukunta masu laifi, to shi ne yake ƙara kawo hauhawan maganan fyaɗe. Don haka dokan tana da kyau, amma idan za a tabbatar, saboda muna da dokoki a ƙasa waɗanda da yawa kowa ya san cewa ba a tabbatar da doka.
Gaban me kuke bayan ana ganin gwamnatin dai ita ce ta kawo wannan doka, kuma ana ganin kamar suna da azama shi sa aka kawo ta?
To azama ai ba rubutu koko a jarida ake fadan azama ba, azama a ƙasa ake yi. Saboda akwai, in zan yi misali, zan buga misali kila daga abubuwan da nake da shi, ina da case da suke da yawa bila adadin. Misali zan iya ce maka daga shekarar 2015 zuwa yanzu mun yi case din fyaɗe da kuma sodomi, watan luwaɗi ga ƙananan yara maza, waɗanda adadin su zai iya kusan a ce kusan 1,200 da wani abu. Amma yanzu a ciki bai fi guda 11 ne aka taɓa yanke musu hukunci ba. Wasu kuma already kusan sun mutu ba tare da an gama shari'a ba, ta yanda idan aka bada belin mutum ya fita, su al'umma hayyo ba mu waye da cewa idan mutum ya aikata fyaɗe a ganshi a waje ba. Wani lokaci tsaikon da ake samu, shi yasa idan an je rage cinkoson gidan yari sai kaga an rage da wanda suka yi laifi mai nauyi ba tare da an yanke musu hukunci ba kuma masu fyaɗe suna cikin irin waɗannan da ake rage ma hukunci dan haka abinda muka dade muna kira shine ayi mana family court kaman yanda aka tashi aka yi hobbasa akan maganan corona har da kotittukan tafi da gidanka da aka yi akwai irin jihar Lagos wanda suke da family court case din fyaɗe baya wace wata biyu uku amma mu sai kaga an shekara 10 ana case kwaya daya to irin wannan abin ne yake kawo mana na kasu dokokin da zaka ga an ce akwai shekara 21 a gidan yari to amma sai kaga shekara 21 ma a yanke ya zama lalura an zo an ce akwai hukuncin 2017 da aka yi amendment akan penal code aka ce ya dawo daurin rai da rai wanda za a yi ma wanda ya aikata fyaɗe to sai ka gani mun samu guda ɗaya a Zaria an yi mishi hukuncin kisa wanda har yanzu ba a riga an aiwatar ba naji an ce sun tafi appeal amma shi ba wai dan kawai mujarrabin yayi fyaɗe bane saboda bayan yayi fyaɗen yayi kisa so saboda kisan da yayi aka yanke mai hukuncin kisa to idan ka dinga dubawa ya kamata a dinga fito da waɗanda suke aikatawa a kira ƴan jarida yanda aka dinga yi tun a zamanin mulkin soja ƴan fashi ana bindige su kowa na gani idan za a rataye mutum ne an yanke mai hukunci a aiwatar da shi gaban idan bainan jama'a saboda ya dinga zama izina ga masu aikatawa ko wanda suke shirin aikatawa amma ba wai a dinga kirkiro da sababbin dokoki ba alhalin muna da dokokin da za a iya hukunta su
wai so kike kice duk da bukin da ake da ganin girman wannan doka ta dandaka za a iya samu matsala kenan
a sosai mana saboda za a iya samu matsala matsalan da za a iya samu shine wurin aiwatarwa shi wannan fyaɗen ana kashe kuɗi a gurin tabbatar ma da maganan fyaɗe yo idan aka mu mutun yayi fyaɗe kai da aka mu yarka fyaɗe in ka je gurin ƴan sanda in dai ba kana kusa da waɗannan centers da muke da su ba salama center kaman kila an yi fyaɗe a Ikara kafin ka dauko ka zo asibitin dutse ko ka je Zaria Gambar Sawaba kila yayi maka nisa daga ƙauye ku wani gurin akwai kwale-kwale sai an shiga an je an dauko mutun wani baya iya zuwa waɗannan duk asibitin da ka je na gwamnati sai ka biya kuɗin da za a duba yarka sannan kuma shi wanda ya mu yarka fyaɗe shi ma sai ka biya inda za a duba shi ƴan sanda idan za a tafi wani lokaci sai ka ba su kuɗin mai ko ka musu shatan mota to duk waɗannan abubuwan kashe kuɗi ne ba ƙauye yana zaune an yi ma ƴan shi fyaɗe ba sani ba sabo ba tare da ya san haka zai faru ba sai ka ga mutum ya kashe sama da 20,000-30,000 to wani lokaci shi yake sa iyaye suke yafa maganan fyaɗe kuma wannan abin da ake yafewa shi yake sa dole an aka kai wani guri a cikin shari'a sai ka ga babu hujjojin da za a hukunta mutum akwai sarƙa iya da kalubale a cikin al'amarin fyaɗe.
To gwamnati ba ta ware wani kuɗi ne saboda wannan hidiman na kuɗaɗen da ke magana ana kashewa.
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da Hajiya Rabi ke gani dangane da wannan lamari. Kafin nan a madadin bakin namu lauya mai zaman kansa Elzubairu Abubakar da ya gwagwarmaya Rabi Salisu Ibrahim da wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodune da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Ai mata su ne duniya, su ne dadin duniya.
To madalla a gaida alheri. To yanzu ga Aisha ta dawo da takaitaccen labaran duniya.
Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya kare gwamnatin Trump game da yadda ya tafi da annobar COVID-19 wanda ya sanadiyar rasa rayukan Amurkawa sama da 210,000 yayin da abokiyar karawar shi ta jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta kushe da cewa babbar gazawa ce ga kowace gwamnatin shugaban kasa. A muhawarar da aka gudanar a daren jiya Laraba da batun coronavirus ya mamaye, shugaban Amurka Donald Trump wanda yake jinyar COVID-19 ya koma ofis jiya da Laraba da rana a karan farko bayan da ya fito daga asibiti inda ya kwanta sanadiyar coronavirus. To shugabannin kungiyar masu zanga-zanga a kasar Sudan da suka tare tituna da suka hada da Khartoum da ma'aikatar mai da ke birnin da ke gabar teku kwanaki biyu a jere sun janye a jiya Laraba.
Masu sauraro nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa ta'aziyya ga iyalan gidan sarkin Zango Amadu Baba a Kumasi musamman Alhaji Saidin Master da Alhaji Mai Kano na rasuwan ƴar uwansu Hajiya Barkisu. sai kuma ta'aziyya ga Alhaji Abu da aka fi sani da Alhaji Abu Kwench da iyalan gidansa a unguwar Fadama Accra na rasuwar yayansa Hajiya Halima. Allah ya yi kansu da sauran magabata da rahamansa, amin. Yanzu a madadin Aisha Sileje ta taya ni gabatar da shirin da Cuba Hero Gidane wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Baba Yako Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. A huta lafiya.